Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 2531 da kuma 41 masu sauraron mu a jahurin da kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da duk a jahurin ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalma Sigirba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin. To ko me yasa jihar Plateau ke shirin kafa wata sabuwar doka kan shaye-shaye baya ga dokar Goskolo?
Shaye-shayen yanzu ya wuce Goskolo.
Za kuma aji cewa wasu kungiyoyi a Najeriya na so a binciki mataimakin shugaban kasar kan wasu kudade.
Ko ba har ne aka kama haida cin hanci da rashawa ya kamata ya a kawar da shi a kawar mana na gari.
To kamar yadda aka sani dai yau juma'a ce, da haka bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai kira zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BC222 2655. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
A yau juma'a ne wasu bambamai suka tashi daga cikin wasu motoci a Mogadishu babban birnin kasar Somalia, inda mutane 23 suka mutu baya ga 'yan bindiga guda 4 a cewar shaidu da kuma jami'an lafiya. Fashewar bambaman uku wanda ya faru a cikin 'yan mintoci kaɗan a tsakaninsu ya auna wani otal ne da ake kira Sahafi, wanda yake kusa da shakwatar 'yan sandan farin kaya ta kasar Somalia. Wani shugaban masu motocin jigilar marasa lafiya ya gaya wa muryar Amurka cewa sun kwashi mutane 45 da suka jirkata zuwa asibiti. Tuni dai kungiyar Al-Shabab wacce ta tafi shekaru 10 tana gudanar da ayyukan ta'addanci a Somalia ta ɗauki alhakin kai harin. Wasu masu nazari akan harkokin siyasa a Amurka sun ce duk da zaton da ake na cewa akwai wasu gurare da za a samu rashin jituwa a tsakanin 'yan majalisun tarayya na kasar a sanadin bambance-bambancen akidojin siyasa da ke tsakaninsu, har ila yau ba za a rasa wasu bangarori da za su iya aminta da juna a tsakaninsu da kuma shugaba Donald Trump idan sun kama aiki a farkon watan Janairu na shekarar 2019. Rabuwar kawunan a tsakanin jigogin gwamnatin a siyasa Amurka ba wani sabon abu bane, amma fi samun baraka fiye da haɗin kai a tsakaninsu, a cewar wani mai sharhi akan harkokin siyasa John Portier da ke cibiyar nazarin harkokin jam'iyyun siyasa Amurka da ke nan Washington. Duk da cewa ikon shugaba Trump na kirkiro ayyukan da yake son zartarwa nan daram, a yanzu zai fuskanci kalubale sosai wajen samun aiwatar da ayyukan da yake tilas sai ya dogara akan 'yan majalisar wakilai wacce yanzu ta koma hannun abokansa na adawa, wato 'yan jam'iyyar Democrat. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Wata mace wadda ɗanta ya mutu a wannan sati a lokacin da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata mashaya da ke jihar California a nan ƙasar Amurka ta ce ba ta neman addu'o'in mutane da kuma jajensu. Suzanne Schmidt Opanos tare da ɗanta Telmachus ya riga ya tsira daga wani hari makamancin wannan da wani ɗan bindiga na daban ya kai a wani gangamin mawaka da aka yi a birnin Las Vegas da ke nan Amurka a shekarar da ta wuce. A ranar Laraba da ta wuce ne Telmachus ya je gidan shakatawar da ke California tare da wasu waɗanda suka tsira daga harin kisan gillar da aka kai a Las Vegas a shekarar da ta gabata. Yana gidan shakatawar ne a lokacin da ɗan bindigar ya buɗe wuta a kan taron mutane inda ya kashe mutane 12. Rahotanni sun ce ɗan bindigar da ya kai harin mai suna David Long, ɗan shekaru 28 da haihuwa, wanda tsohon sojan kundumbala ne na Amurka, bisa ga dukan alamu ya kashe kansa da kansa. Wani mutum ya daba wa mutane da dama wuka inda ya kashe mutum ɗaya a garin Melbourne da ke ƙasar Australia a yau Juma'a. 'Yan sandan ƙasar Australia sun ce sun yi imanin harin da aka kai da wuka yau a garin Melbourne, wanda shine birni na biyu mafi girma a ƙasar, yana da alaka da ta'addanci. Kwamishinan 'yan sandar jihar Victoria Graham Ashton ya ce wanda ake zargi da kai harin dai yanzu haka ya mutu kuma dan asalin kasar Somalia ne wanda 'yan sanda sun san shi sosai. 'Yan sandan sun bude masa wuta ne akan wanda ake zargi a lokacin da yake kokarin kai farmakin wuka akan wasu 'yan sanda guda biyu a cikin garin kafin daya daga cikin 'yan sandan ya harbe shi a kirji an dauke shi zuwa asibiti inda ya mutu daga baya. Wata kotu a kasar Philippines yau Juma'a ta samu tsohuwar matar shugaban kasar wato Imelda Marcos da laifin da ake mata na cin hanci inda ta bada umarnin a kamo ta. Marcos ya shekaru 89 da haihuwa ta yi kaurin suna saboda dimbin tarkacen kayan mata da ta mallaka musamman takalma kayan gwalagwalai da sauransu. Tana shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke mata domin ta kauce wa zaman gidan kaso sannan kuma ta ci gaba da kare kujerarta ta 'yar majalisar dokokin kasar.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To zan fara da zangonni a Jos babban birnin jihar Plateau inda ganin yadda shaye-shaye ke yin illa ga matasa da zamantakewar jama'a da kuma dai tattalin arzikin jihar. Majalisar dokokin jihar ta kudura aniyar kafa wata tsatsauran roka ta yaki da siyarwa da kuma shan miyagun kwayoyi. Zainab Babaji gare ki.
Kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Joshua Madaki ya ce dokar za ta dau tsauraran matakai kan duk masu ma'amala da muggan kwayoyi.
Mu majalisa ta 8 da muka iso na ga muntarar majalisa ta 6 ta jihar Plateau ta gabatar da hurumin doka na yaki da shaye-shayen wata guba da ake kira goskolo. Shaye-shayen yanzu ya wuce goskolo. Mu ma mun sake yin kudirin tsarin doka ta kasa akan duk sauran shaye-shayen da suka fi karfin goskolo. Yanzu haka gwamna ma yana jira a kawo wannan doka domin ya rantaba mata hannu domin ta samu ikon yin mulki akan duk wanda suke producing wannan guba din da wanda suke sha da wanda suke sayarwa. Duk wannan doka ta magance su kuma aka kama su wannan doka za ta hukunta su a jihar mu ta Plateau.
Kansila mai wakiltar mazaban Ali Kazaure da ke nan cikin birnin Jos Hamza Usman ya ce iyaye na da gagarumin gudunmawa wajen killace 'ya'yansu daga shiga shaye-shaye.
Alhamdulillah abin da yake yawancin haddasa wannan abin ya faro daga rashin yanda iyaye suke engaging 'ya'yansu akan zuwa makaranta ko wajen sana'a. Akasari shine yake janyo yara suke shiga harkan shaye-shaye wanda har yake janyowa a fara amfani da su ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar abubuwa da marasa kyau a zai fara amfani da su suna ta da tashin hankula a gari.
Shiko Suleiman Muhammad Sani jakadan yaki da shaye-shaye kuma director a Life Watch International wanda sashe ne na gidauniyar da ke yaki da shaye-shaye a duniya da ke kasar Amurka yace suna bada horo na musamman wa matasa da za su yi yaki da shan miyagun kwa.
Da yawan 'yan shaye-shaye sun shiga ciki ne saboda rashin samun damammaki na irin wannan wani ya zo ya zauna da su ya faɗa musu hatsarin wannan abin da za su shiga. Kamar irin wannan aikin da muke yi muna da muradi da manufa mu faɗaɗa shi zuwa ainihin jihohin arewacin Najeriya baki ɗaya kuma muna da ainihin niyya da ƙudurin cewa muna so mu kyankyashi wato matasa aƙalla 50,000 waɗanda za su yi irin wannan aiki da muke yi na wayar da kan matasa akan hatsarin shaye-shaye.
Ita ko Maryam Abdul Fatah wanda ta amfana daga koyarwar illan shaye-shayen miyagun kwayoyin tace za su ci gaba da faɗakarwa.
To yanda muka samu koyarwa muna ƙoƙari muna faɗakar da waɗanda su ba su riga sun shiga ba illan shaye-shaye waɗanda kuma suke ciki muna jansu a jiki muna nuna musu babu kyau kuma kika duba wani dan ta'adda gagarumi da yake gaba a shasha dole yana dan taba wani abu da yake ga yaro ya dauki wuka ya cauka mu wani dan uwansa ba tare da ya sha wani abu ba.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Haka ne Ibro kuma a gaida Zainab daga Jos kuma bari mu kada Kano inda wasu kungiyoyi ke kiran da abin ciki mataimakin shugaban Najeriya Yomi Osinbajo da kuma shugaban hukumar bada agajin gaggawa Mustapha Mai Haja kan wasu naira biliyan 30.
da yake gabatar da rahoton kwamitin a zaman da majalisar wakilan ta yi a jiya. Shugaban kwamitin dan majalisa Ali Isa daga jihar Gombe ya ce binciken da suka yi ya gano cewa mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo lokacin yana mukaddashin shugaban kasa wani lokaci a bara shine ya bada amincewar a fitar da waɗancan kuɗaɗe kimanin naira miliyan 5,800 da sunan bada agaji ga ƴan gudun hijirar.
Akwai lokutoci da suka wuce kamar lokacin Obasanjo ai ko gwamnati da aka sauke su ko ba gaskiya ba duk sanda kake mutum in yayi laifi musamman a wannan lokacin da kaga shugaban kasa yana magana cewa yana yaki da rashawar cin hanci ko ba gaskiya ba to abin da aka riga shi shugaban hukuma ya riga an tabbatar da abin da ya riga ya faru ba laifi bane sai ai hakuri a jingine shi a dauko wanda ya kamata wannan gurin sai a maida shi sai a zauna laifi
cin hanci da rashawa akan haka gwamnatin Najeriya take aiki da haka indai an kawo mutum ko ba har ne aka kama haida cin hanci da rashawa ya kamata ya a kawar da shi a kawo mana nagari
dangane da wannan bincike da ita watan majalisa ta yi akan hukumar agajin gaggawa to ya kamata shi shugaban kasa a ce ya dauki wani mataki tsatsaura domin misali ga ibada zama misali ga sauran watan hukumomi da kuma jami'an gwamnati
sai dai kungiyar CSLAC mai rajin tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya ta bayyana damuwa kan wannan rahoto na majalisar wakilan kasar Komare Nura Iromaji shine shugaban kungiyar a shiyar Kano
wannan rahoto bai kamata a kawar da shi ba mu kanmu mun ga wannan rahoto mun kuma karanta shi ba daidai bane a ce an approving ma ita wannan hukuma kudi har naira biliyan 5 da miliyan 800 5.8 billion naira ba daga consolidated revenue account dole ne gaban kasa ya kalli wannan rahoto ya kuma yi aiki na gaggawa duk da cewar maganar zargin akan mataimakin sa take wannan ko shine ta kama aka zarga yayi haka dole ne doka ta yi aiki
sai dai kungiyar ta CSLAC ta bayyana mamaki kan yadda rahoton kwamitin majalisar wakilan bai ce uffan ba game da irin matakin da ya kamata a dauka akan mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo tunda kwamitin ya gano cewa da sanin sa aka fitar da kuɗaɗen ba bisa ka'ida ba
abun mamaki ga abun da suka samu a bincikensu kuma sai suka tsallake basu ba da wata shawara kan wannan abun da suka ce shi mataimakin shugaban kasa yayi din wani za kuma mu ci gaba da yin kwazazatu akai bisa abun da dokar kasa ta tanada in ya kai ga mu maje mu dango mu tafi ba da shugaban kasa za mu yi duk mun yi a baya
kamarin Nura Iroma Aji kenan jami'in kungiyar CSLAC a shiyar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida na kwari an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Da alamar ga wani malami akan layi muna sauraron ka daga Naija.
Ga Allah adawa ne yake magana da shugaban kasa don Allah ku taimaka ku gaya ma shugaban kasa. Dan din da aka gama aka yi mana na kagara tun zamanin shagari aka sa dan din nan har yanzu ba tsare ba. Don Allah ga matasa mu sun gama makaranta suna son numan rani ga dabbobi mu ba ruwa. Gashi kowa ya tsaya ce saboda rashin numan rani don Allah don annabi. Shugaban kasa ya zo ya taimaka ya gargare mana wannan damnin na kagara don Allah don annabi.
To wake bayani?
Ado wayam daga kagara.
To da fatan hukuma za ta ji musamman shi shugaba kamar yadda
don Allah ku taimaka ku tura mu shugaban kasa ya ji wannan kuka namu don Allah ya taimake kasa ga.
In Allah da ya ji da kuma na
don Allah ya taimake talakawa suka zabe shi ya taimake talakawa don Allah.
To mun gode na kagara.
Da 45 kenan ba kare ta ba don Allah don Allah.
Da fatan shugaban kasa ya ji kuma na kusa da shi sun ji. Daga Naija kuma bari mu kada Bauchi. Ke kallaye Abuchi
Abubakar ne
To muna jin ka Malam Abubakar.
Ni ba radio a kusa da ni ba za a kan ra'ayin da ake yi ba.
To yau ka san Juma'a ce, saboda haka shi mai magana zai zaɓi maudu'i da kanshi, duk abinda kake son kai magana a kai matsawar dai na da amfani ga kowa da kowa, kuma ba matsala sai kawai kai bayani.
Haka ne, ni dai a ra'ayina kamar shugaban ƙasa da aka sa ana turowa wannan kuɗaɗe a ciki. Hello?
Ana jin ka.
Yawo, wannan kuɗaɗe da ake turowa a cikin waya ya yi kyau, ana turowa masu ƙaramin ƙarfi suna samu suna amfana a kai. Don haka muna farin ciki, kuma muna murna, muna sa a ci gaba da turowa kowa da kowa.
Ɗan fawa kenan, to Allah isa. Daga yanzu kun ba, daga Bauchi bari mu koma Naija. Wa ke kalla a Naija?
Mula garin mai gode a Kimba.
To muna jin ka.
To ni gaskiya yau koke ne wanda ainihin al'ummar mai godiya da tun ga Hassana zuwa Ibbi zuwa Zuguruma suka ce in gaya muku. Game da ainihin wannan hotuna da ake bazewa na 'yan takara. To gaskiya mu nan babu labari, kuma gashi muna jin cewa nan da kwana uku za a rufe. Ba zo an nuna mana ba, sannan kuma nan tsakanin mai gode zuwa tun da Hassana nan zuwa da ja, gaba ɗayanmu nan ba a zo mana rajista, ba mu da rajistan zaɓe.
Kace wace jiha?
Jihar Naija, ƙaramar hukumar Mashegu, Zuguruma Iddi da ja mai gode tun da Hassana.
To da fatan waɗanda abin ishafa sun ji ka kuma za su ɗau mataki. To daga Naija bari mu je mu Kaduna. Wake kalla ya Kaduna?
Kalmaci Garba, barka da yammaci.
Barka mai rediyo.
Sunana Alhaji Musa Gado, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna na Najeriya.
Haka ne.
To da farko dai, da Allah zan ɗan nutso ta alfarma dangane da wani mai kiran gidan rediyon nan, shugaba Elias mai shayi garkin daura, da Allah ya sa ya samu haɗarin mota, yana kwanciya asibiti. Muna fatan ƴan uwa za su taya shi da addu'a, Allah ya ƙara mai lafiya. Yawwa, to kuma muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta duba irin mutane masu yin laifi a Najeriya. Ya kamata a kware a rika hukunta su, domin barin mai laifi shi ke kawo ana samun wasu matsalolin kalmasi. Ka ga yau misali, idan aka ce na yi abin da ne, na je na kashe wani, ka ga ya kamata duk inda doka ce ya kamata a hukunta ni. Amma mutum ya je ta'addanci, ka zo idan kuma daga baya ka zo kana nuna alamun mutum ma an kama shi an sake shi, zo yana kan kawo, yana nuna shi wani ne. To gaskiya in dai a Najeriya za a rika irin wannan hukuncin, to tsakani da Allah ba za a taɓa samun cigaban tsaro a Najeriya ba. Amma in dai mai laifi zai laifi a hukunta shi, to wannan ganin za a samu cigaba. Ƙarshe ne muka fatan alkhairi, kalmaci Garba, na gode Alhaji Musa Garu, ku tashi lafiya.
To kai ma mun gode Alhaji Musa. Daga Kaduna kuma bari mu sake komawa Naija. Wake kalla ya
alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Malam Danjuma daga Bidda.
To muna jin ka Malam Danjuma.
Ra'ayina dai, muna kira ga gwamnan jihar Naija alƙawarin da ya yi mamu na wutan Bidda. Har yanzu muna cikin matsala, wanda mu ba mu da wuta, don Allah ya zo ya taimake mu don mu samu wuta. Allah ya sa lafiya.
To da fatan gwamna ya ji, kuma zai ɗau mataki kamar yadda ka roƙa. To kamar yadda muka ce, yau a Juma'a ce, don haka ƙofa buɗe take ga duk wani mai wata magana da yake ganin za ta amfani jama'a ba shi kaɗai ba, kuma ba za ta kawo matsala ba. To da alamar akwai wani daga Benue. Muna jin ka, wake kan layi daga Benue.
Wani ne goma shugabai daga jihar Benue, ƙaramar hukumar Katsina Ala.
To shugabai, muna jin ka.
Wato gaskiya zan bayyana ra'ayina ne akan maganan ƴan fawa da wani yake magana a kai. Duk abubuwa da yake tafiya a ƙasar nan, mu da muke na jihar Benue, duk wani taimako da Muhammadu Buhari yake yi ma talakawa ƙasar nan, a matsayin mu na mu talakawa da muka zaɓe sa, mu ba ma samu komai, mu wasan kasu Benue ta gaskiya, ba abin da yake shiga mana kawai. Gaskiya wannan shi ne yake so a taimaka, don Allah a jiyar da shugaba Buhari ko zai jujjuya ya kalle mu da yake nan jihar Benue, kuma har yanzu muna ra'ayinsa ba mu kira ba kan son sa gaskiya.
Shugaba, kana nufin wato ba a samu shi wannan ƴan fawa din kwata-kwata, koko dai wasu ne ba su samu, wasu na samu?
To mu dai kan in ba ana samu a nan jihar Benue, to mu da muke Hausawa da mu muke nan cikin kasan Benue, ba mutum ɗaya da ke ba su wani abu gaskiya.
Saboda ana cewa in dambuye yawa.
Na'am.
Nace ana cewa in dambu ya yawa.
eh haka hausa take to baya jin mai amma wannan mu muna gani kamar da gankan ake hana mu wannan abu kawai
to da fatan hukuma za ta dau mataki ayi adalci ma kowa daga Benue kuma bari mu kada jihar Taraba wake kallaye a Taraba
Idris Abdullahi Imam
to malam Idris muna jin ka
nace abin da ke faruwa a ainihin zamfara da barayin shanun nan da su ƴan boko haramun nan shi yanzu sun fi karfin gwamnatin Najeriya kai duk hukumar da suke Najeriya da har yanzu a ce ƴan Najeriya suna cikin wani irin hali da waɗansu tsagerun mutane da bangon sai ɗauka mataki a ƙarar da su ba
to ka san watakila sun ana kan shirin ɗaukar wani matakin kamar yadda sojoji suka yi bayani kwanaki hudu ne da suka gabata cewa ana nan ana kan shirin bullowa da wani tsarin da za a musu bugun kwafi ne kuya ban sani ba ko abinda kake tambaya kenan
abin da nake tambaya to dan Allah inda hali ku da kuke magana da mu a san da gwamnatin Najeriya dan Allah talakawa da waɗansu mutane suna cikin wani irin hali wadda ba sai da za su yi ba wannan da taimaka amma taimakon zai kai wa gudun waɗansu ana wahala ana zalintar mutane wasu tsage mutane daban a daji yara mata waye a tuzatar da mutane ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki da za a karar da wannan abin din
to da fatan hukuma za ta ɗau matakin da ya dace musamman kan waɗannan masu kawo a tashin hankali ake samu asarar rayuka bari mu kaɗa Jos yamma da Bauchi muna jin ka wake kallai
kuna magana da Ibrahim IBG Rishi mai wankin mota a Jos Bauchi Park
to muna sauraron ka Malam Ibrahim
yawa Ibrahim ina akan magana da kwanaki Bukola yayi akan maganar Buhari cewar wai daga Lagos sai Katsina kawai yake wa aiki shin Lagos ba Najeriya bane ba Najeriya bane refinery da ake daga ba Najeriya shine Bimar ba ko kuma sauran ayyukan da ke wa arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ayyukan hanyoyi da ake sune ba Bimar ba shi ta nuna
to kamar layin ka da matsala amma dai na san an fahimci abin da kake bayani akai to daga Jos kuma bari mu kada Kebi wake kallaye Kebi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam barka da
kula magana da Lasur Muhammad ko ce da su ke da sun da ke fitin da Allah
to muna jin ka Mallam Nasir
wato haka ayo bakani da Allah ta ce da shi sanin da mu zo da yawo shi Allah shi mulki ba haka yake ba sai wa a ce mun za sai ka ta zo a ce ta ka zuwa sai da yawo sai ka ta baka na ina da ka ta siyasa yanzu na ga gobe za mu da shi ne wallahi da lai ya sani wai gyara wallahi akwai gyara tsakanin zo da yawo ko ba ni sai ya ce aka zai famu tare da shi don haka ina kira da shi da ya gyara
to Allah ya sa a dau kokoye abin da zai wato amfani a jama'a to bari mu koma Kaduna wake kallaye a Kaduna
sunana ya Usman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna
to malam ya muna jin ka
to na gode kwarai yau ra'ayina danganci harka ce ta tsaro game da dan kashe-kashen da ake samu a musamman arewacin Najeriya a kawarin da zamu ba jami'an tsaro da kuma gwamnati wato kabarin tsaro kamari ne da kamar abinci ne kullum an tashi ana bukata a dubi yanda ake baya da yanda ake yanzu da yanda za a sa gaba yanzu kuma har yanzu ta zamani ya kamata a ce harkan tsaro ya koma kan zamani ana amfani da kayan aiki na zamani kaga akwai ainihin checkpoint namu duk mun san su da ya kamata
yau da muna fama da matsalar wato layi kai ma layin ka ya katse to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take har yanzu dai muna Kaduna dai ga wani akan layi a Kaduna wake kan layi a Kaduna
ka almasi garwa barka da lansariya
to barka da mutula
sunana mutula ina kiran ku daga garin gasa aka zo tarihin Najeriya
haka
to a ka almasi garba yau fa matsalolin mu ne na cin rigakafi ke roƙon gwamnatin mu a duba da gaskiya GPO mu yana kokari kuma muna ƙara roƙon gaskiya IG da commissioner mu na Kaduna da gwamna ƙara mana division kamar guda biyu a cin garin rigakafi a gaskiya za mu ji daɗin haka, kuma da kayan aiki a tsaro 'yan sanda a rigasa, gaskiya za mu ji daɗin haka. Da fatan za ku tashi lafiya.
To, mun gode Murtala. Daga Kaduna kuma bari mu kaɗa Zamfara. Wake kalla a Zamfara?
Hassan Adeogo, bakin rijiya, jihar Nasarawa, Najeriya.
Oh, Nasarawa, to muna jin ka dan Nasara.
A bisa gaskiya ina kira ga shugaban kasa Buhari a kan maganar sabon albashi. Abin labarin mamaki, ku gonannin nan muna mun zabe ku, an ce abin da ake so a yi wa talakawa sai ku ce ku ba kwaso, sai kullum akwai kudade ana yawace yawace. Wallahi tallahi malam, ba wani gonan da zai kai wata da ofis ba shi, sai kullum waje waje waje, kullum waje waje. To, me suka so su yi da bai Allah na Najeriya? Da haka ina kira ga shugaban kasa, duk mutumin da ya ce kulle, wallahi tallahi idan chef da mun lura su shugaban ba da son Buhari ba, wallahi tallahi ba ka kanan Buhari sam.
Wasu na so, wasu ba sa so, haka rayuwa take. Mun gode sosai da wannan wato gudunmawa da aka bayar ta baya-bayanan, da kuma kowannen ku da ya ba da gudunmawa. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To, ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan hannu na matan nahiyar Afirka ta bayyana ajiya Alhamis 8 ga watan Satumba 2018 cewar kasar jamhuriyar Kamaru ita ce ta karbi bakuncin hada gasan cin kofin kwallon hannu na matan nahiyar Afirka a shekarar 2020, inda aka mika wa hukumar kwallon hannu matan na kasar ta jamhuriyar Kamaru wata takarda wanda za su kada hannunsu domin yarda da gasar ta 2020 din. Kasar Kamaru dai ita ce za ta hada gasar cin kofin kwallon kafa na mazajen nahiyar Afirka a shekarar 2019 na baɗin nan mai zuwa, anda a yanzu haka ake ganin kamar al'amarin zai yi wuya ga kasar kasancewar irin yanda ake fama da matsalar tsaro, musamman ma a bangaren ɗan awaren Ingilishin kasar masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila, domin ta can bangaren ma akwai kule-kule ɗin da za su je su buga gasar cin kofin kafa na nahiyar Afirka, musamman ma a garin Boya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Ta gaida Muhammad. Gashirmu na ƙarshe, labarai amman fa a takaice.
To, Ibrahim ga labarin a takaice. A yau Juma'a ne wasu bama-bamai suka tashi daga cikin wasu motoci a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, inda mutane 23 suka mutu baya ga 'yan bindiga guda 4 a cewar shaidu da kuma jami'an lafiya. Wasu masu nazari akan harkokin siyasa Amurka sun ce duk da zaton da ake cewa akwai wasu gurare da za a samu rashin jituwa a tsakanin 'yan majalisun tarayya na ƙasar a sanadin bambance-bambancen aƙidojin siyasa da ke tsakaninsu, har ila yau ba za a rasa wasu ɓangarori da za su iya aminta da juna ba. Wata mace wadda ɗanta ya mutu a wannan sati a lokacin da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata mashaya da ke jihar California a nan ƙasar Amurka ta ce ba ta neman addu'o'in mutane da kuma jajensu. Wani mutum ya daɓa wa mutane da dama wuƙa, inda ya kashe mutum ɗaya a garin Melbourne da ke ƙasar Australia a yau Juma'a. 'Yan sandan ƙasar Australia sun ce sun yi imani maharin yana da kai harin wukar yau a garin Melbourne, wanda shine birni na biyu mafi girma a kasar, yana da alaka da ta'addanci.
To, masu sauraron mu, da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe ku ji abokanmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya, da Julie Lezard Rashon wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin, Voitex Zanga-Zanga, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma goben.